This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. A kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su yi sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abuce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji kashi na biyu na hirar da abokin aiki Maliu Mustapha Sokoto da tsohon shugaban ƙasa Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar da bayanin abin da ya sani game da shugaba mai jiran gado. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen da ake yi a birnin tarayya Abuja na miƙa mulki. Kana mu sake gayyata Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka domin yin fashin baki kan harkokin mulki a Najeriya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya buga waya ma Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi a jiya Litini don ya jinjina ma sojojin Iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da kuma jajircewarsu a yakin da suke yi da mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice. Ga dukkan alamu, dalilin buga wannan wayar shine a rarrashi Iraki wadda ta kuhula bayan da sakataren harkokin tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗi ranar Lahadi cewa sojojin Iraki sun gudu daga Ramadi a makon jiya ne saboda ba su yi niyyar yakin ba, wanda hakan ya sa ISIS ta kwace birnin. Fadar White House ta ce Biden ya sake jaddada cikakken goyon bayan Amurka ga Iraki a yakin da take yi da ISIS, ciki har da shirin hanzarta horarwa da kuma wadata sojojin Iraki da makamai. Biden ya kuma yi na'am da ƙarin girke sojoji da ake yi a yayin da Iraki ke shirin kai farmaki don sake kwato Ramadi. A halin da ake ciki kuma, jiya Litini Fadar White House ta yi ƙarin haske kan abin da furucin sakataren harkokin tsaro Carter ke nufi da cewa sojojin Iraki ba su yi niyya ba. Wani babban jami'i ya ce furucin takamaimai na nufin yakin Ramadi ne, inda dakarun Iraki suka fuskanci jerin har-haren kunar bababamai na waki, wato na 'yan kunar waki, bayan da wato 'yan kunar bakin waki bayan da sojojin Iraki suka yi ta jajircewa na tsawon wata 16 suna ta nakasa ISIS. A wata hira da ya yi da kafar labarai ta BBC a jiya Litini, Prime Minister Abadi ya ce za a sake kwato Ramadi cikin kwanaki ba ma makonni ba.
Minista harkokin wajen Turkiya ya ce gwamnatinsa na cima yarjejeniya da Amurka bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen Siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice. Nevlut Cavusoglu ya gaya wa kafafen yada labaran Turkiya wani bayaninsa da aka buga jiya Litinin cewa idan babu kariyar jiragen sama, shirin horaswa da Turkiya da Amurka suka sanar don ba da 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi su kunin yaƙi ba zai yi tasiri ba. A halin da ake ciki kuma, da karun gwamnatin Siriya sun kaddamar da hare-hare har su 15 jiya Litinin waɗanda suka auna kan mayakan ISIS a birnin Palmyra, a cewar 'yan gwagwarmaya.
Dillalan man fetur a Najeriya sun ce sun cimma jituwa da gwamnati ta dawo da harkar raba man fetur, wadda ta kawo ƙarshen durƙushewar sufurin jiragen sama da hada-hadar bankuna da kamfanonin wayar salula. Ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta faɗi jiya Litini bayan ganawarta da ministan kuɗin Najeriya cewa ta janye aikin, wato yajin aikin dafa-dafa ɗin na mai. Dillalan man fetur ɗin sun daina sayarwa ne bayan da suka yi zargin bin gwamnati bashin dala biliyan guda, to amma sai jami'an gwamnati suka ce an kammala biyan dillalan man fetur ɗin. Wannan matsalar ta ta'azzara ana sauran 'yan kwanaki a kaddamar da sabuwar gwamnati ta Muhammadu Buhari ranar Juma'a.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda da masu zanga-zanga kyamar gwamnati sun sake arangama a jiya Litinin a Burundi, a daidai lokacin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga dukkan ɓangarorin da su koma teburin shawara. 'Yan adawa sun janye ne daga tattaunawar bayan da aka harbe shugaban jam'iyyar UPD Zedi Feruzi da dogarin sa har lahira a birnin Bujumbura ranar Asabar. Amurka ta yi tir da wannan kisan, sannan ta yi kira ga hukumomin Burundi su danƙe waɗanda suka aikata su kuma kare sauran 'yan siyasa. 'Yan sanda sun kuma bindige wani ɗan zanga-zanga har lahira a garin Muyanga. Rigimar ta Burundi ta samo asali ne a watan jiya bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ba da sanarwar shirin tsayawa takara wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai.
Shugaba Barack Obama ya ajiye furanni a kaburburan sojojin da ba a san su ba a matsayin wani bangare na shagulgular zagayowar ranar tunawa da mazan jiya wanda ake yi shekara-shekara a Amurka. Wannan hidimar wadda aka yi a makabartar ƙasa da ke Allentown ta samu halartar manyan mutane da jami'an soji da kuma iyalan tsofaffin sojoji. Da yake jawabi a wurin, Mr. Obama ya jinjina ma maza da matan da suka mutu garin neman kare 'yancin Amurka da kuma kare 'yan ƙasar. Ya kuma yi nuni da cewa wannan ce zagayowar ranar tunawa da 'yan mazan jiyar ta farko da ta zo bayan ficewa daga Afghanistan.
Daga ƙarshe za a fara shari'ar wakilin jaridar Washington Post Jerome Razian a birnin Tehran a yau dinnan Talata, bisa zargin leƙen asiri a wata kotu da ba za a bar jama'a da 'yan jarida da kuma iyalinsa su je ba. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Rahotannin namu a birnin tarayyar Abuja, Najeriya, inda ake haramar miƙa mulki ga wakilin Hassan Maina kaina.
Tuni dai aka fara cancanawa birnin kwalliya da tutar Najeriya mai launin kore fari da kore a wasu daga cikin manyan tituna. Kazalika, ma'aikatar raya babban birnin tarayya tana ta tsaftace tare da inganta tsari da yanayin Abuja. Mafi yawan fitilun titi da mawaɗin da ke ba da hannu bisa titunan da a baya ba sa aiki, yanzu an gyaggyara su ƙwarai a dai gwanin sha'awa. Da yake bikin a nan Abuja za a yi shi, kuma ba dukkan 'yan Najeriya ne za su iya halarta ba. Shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya ta NUJ, Malam Muhammad Garba, ya ce su sha hurin musu.
Muke domin mu gudanar da ayyukanmu kamar yadda kundin tsari ya zayyana, kuma kamar yadda mutane suke tunani. Sai abubuwan da ya kamata mu yi na shirye-shirye a matsayin jihohi tarayya mun riga mun yi, wa'anda ke buƙatar kare takardar shaidar cewa a ba su izini a lokacin da za a gudanar da rantsuwa a matakin jihohi sun karbi takardun izini, wato abin da ake da accreditation. Kuma na san tarayya ma ana ta tantancewa a tabbatar da cewa an ba da wannan takardar shaida, saboda ita kadai ce za ta iya tabbatar da cewa an amince ka je wajen da za a gudanar da wannan rantsuwa.
Suma 'yan siyasa a nan birnin tarayya suna nan suna ta zumuɗin zuwan wannan rana game abin da Alhaji Sabo Imamu Gashiwa ke shaida min.
Alhamdulillah, muna cikin farin ciki da godiya ga Allah sakamakon adawa da muka yi ta shekara 16 tunda muke jam'iyyar adawa. Allah bai ba mu nasara ba sai wannan karan Allah ya ba janar Muhammadu Buhari mulkin Najeriya rashin jam'iyyar APC. Mu muna cikin farin ciki da mu ɗan halattun APC ne, ba mu taɓa yin PDP ba. Adawa muke bana Allah ya kawo canji. Muna nan muna shiri insha Allah mutanen mu za su zo mu ba su masauki a dafa abinci a ci kaji a sha juice a sha five alive ja.
Bugu da ƙari, tuni birnin ya fara cika yana batsewa ganin yadda mutane ke tuttuɓowa daga sassa daban-daban na ƙasar. Kai ka ce su za a rantsar a wannan rana ga ma wasu da na iski a sakatariyar jam'iyyar APC ta ƙasa.
Sunana Bulaman Galadima
da
Gona.
Daga ina kake?
Ni dan jihar Yobe ne.
Menene kawo ka Abuja?
Mun zo nan cikin birnin tarayya domin shirye-shirye don tsada mai girma janar Muhammadu Buhari.
Alhaji Bulama, a ƙasar nan ana fama da wahalar man fetur, yanda ta kai koda nan Abuja daga gida zuwa office ma ana ba mutane wahala. Amma kai ka yi tafiya tun daga jihar zuwa nan Abuja don wannan rantsarwa din. A can ba wahalar mai ne?
Din Najeriya ne wahalar mai. Amma saboda kishin canji da aka samu, duk ɗan Najeriyan da yake da kishin canji, musamman ma yadda aka canja wannan gwamnatin, to duk wanda yake
Sunana Ibrahim Muhammad Karasuwa.
Malam Jibrin Karasuwa, kai ma dai daga jihar Yobe kake misali, na tabbata na ji Karasuwa.
Zahirin gware da gaske, daga jihar Yobe nake. Na zo ne don nuna farin ciki na game da wannan nasara da muka yi na jam'iyyar mu ta APC. Kuna mu ba dan komai bane, wallahi bacci ma ba mu yi saboda farin ciki. Kullun kaman a mafarki muke ganin fadin birnin Abuja. A gaggauce muke mu zo mu ga abin da zai gudana, har gani muke ma kai kaman ranan kaman yana nesa ma, kaman ma ba zai zo ba.
Babban abin fata dai in ji masu shiri a nan shine Allah sa ya taro lafiya a wani lafiya a daidai lokacin da Muhammadu Buhari ke shirin fara mulki, yayin da kasar ke cikin halin tsaka mai wuya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya, ya da na bakinki na kasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya, idan ya fito kuma a zan mishi maula.
To madalla, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nigeria kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Nigeria uwa daya uba daya, hada ta yi ku bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu hada ta yi mu daina fada na addini ko na siyasa. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Yerba da Ibo a Nigeria, Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Nigeria dan uwa Nigeria, a ku ina Nigeria mu zauna lafiya. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Mu bar kabilanci da bambanci, Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa. A Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ku zauna. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Zobar na kuduna Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Idan kana Kano, idan kana Bukata, ku je iko ka zauna. Nigeria kasa daya uwa daya uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria.
To madalla, a cikin doguwar hira da muka yi da Professor Samuel Zalanga, wani mai ilimin rayuwar dan adam da zamantakewa na Jami'ar Bethel da ke nan Amurka, na tambaye shi yadda za a magance matsalar badakalar kuɗi da ake fama da ita yanzu haka a dukkan matakan mulki. Sai ya bayyana cewa
wannan abin da ya faru zarmewa ne da rashin tsoron Allah. Da jimawa nan ne magana da wani abauci, yana ce min an don ma'aikata jihar Bauchi da suna zanga-zangan aiki, amma shi sabon gwamna ya ce masu su yi haƙuri, idan ya zo ya hau kan gado zai yi ƙoƙari ya wani ba kai. To me ake da kuɗin? In ka zauna ka duba, lallai ba wani abu ne ake da kuɗin ba. Kuma wani abin da yake faruwa shi ne, in ka zauna ma ka duba sosai sosai, shi ne ba magana addini da ba a yi a kan zaɓen nan ba. To amma yanzu in ka zaga Najeriya gaba ɗaya, za ka samu da jihan da gwamnan musulmi ne da gwamnan krista, duka za ka samu akwai irin wannan damuwa. Saboda haka zarmewa ne kurum na mutane. Na biyu, ba lallai ne cewa gwamnatocin jihohi ba su samu kuɗi wanda za su biya albashin jama'a ba, amma wasunsu sun samu amma sun amfani da kuɗin domin su biya wani bukatan kansu na zancen siyasa. Misali, gwamnan Jigawa. Misali, ai ya yi ƙoƙari sosai sosai bisa ga yadda nake ji. Ya yi ƙoƙari domin bai bar ma'aikatansa ba biya su wani albashi, ba wani albashi bashi kamar da ake bin gwamnatin ko wani abin nan. To, saboda haka ba wai ba su samu kuɗi ba. Sun samu kuɗi amma sun yi amfani da kuɗin ta wani hanya. To, amma shi ɗan Najeriya mafi yawan talaka baya da cikakken bayani akan yadda kuɗin yake zuwa da kuma yadda ake amfani da shi. Ai, bayanin da na ji a Bauchi akan cewa shi gwamnan yanzu mai barin gado raba kuɗi ya yi ma wasu 'yan siyasansa da ya yi aiki da su ya sallame su kurum, sauran jama'a kuma ma'aikata kuma su kuma koma menene dai shi kenan. To, mu ba muna cewa wai idan mutum yana da haƙƙinsa a hana shi ba, in mutum ɗan siyasa nan ya yi aiki yana da haƙƙi a ba shi haƙƙinsa, amma bai kamata a ɗauki kuɗin jama'a a ɗauka a ba da wasu mutane wai don saboda sun riƙe muƙamin gwamnati ba. Duk wanda ya shiga aikin gwamnati ko siyasa domin ya yi arziki ba don ya yi aiki ma jama'a ba, to ya san cewa fa bai kamata ma da ya shiga siyasa ba tun da farko, domin shugabanci ya kamata ka shiga cikinsa ne idan kana da niyya za ka yi wani abu ma jama'a, amma idan kana da niyya kurin ka je ka ci kuɗin jama'a ne, to Allah wa da rai.
To, madalla, a ci gaba da kawo muku hirar da abokin aiki Maliyu Musaffan Sokoto da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar. Ya bayyana abin da ya sani game da shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari.
To, yanzu dai lokacin da Buhari ya yi mulki na soja ya zo ya Najeriya ta canza ba kaman da ba ne. Sabili da haka na tabbata Janar Buhari na farko da ya yi minista, sannan ya zo ya yi gwamna, sannan ya zo ya yi shugaban ƙasa, sannan ya zo ya shiga siyasa har so uku aka kada shi. Na tabbata cikin shekarun nan ba shakka Buhari ya canza, ya kuma koyi wasu abubuwa. Sabili da haka na tabbata.
Wani irin canji kake sa ran ka gani a wurin shi?
To, yanzu canji mulkin soja da mulkin farin hula daban yake. Mulkin soja kai ne nama. To, yanzu an zo siyasa ana demokaradiyya. Sabili da haka dole ne Janar Buhari da nashi da ba nashi ba, yanzu shi ne shugaba. Dole sai ya ja kowa a jikinsa, kuma sai ya yi adalci kamar yadda kowa yanzu yana son rai za a yi adalci.
Daga take-taken sau suna ganin akwai tsoron Buhari cikin zukatan mutane da yawa a Najeriya, suna tsoron ko kar ya ɗauko matakai irin wanda ya ɗauka canza masu tsauri da sauransu. Kana ganin ya canjin da zai sassauta irin wannan matakai da na tsanani?
To, ina fata wannan tsoron da ake jin shi Allah ya sa Najeriya ta canza. Ba shakka mu 'yan Najeriya wani lokaci ba mu son sassauta. Sabili da haka ina fata wannan tsoro zai sa sha'anoni su canza. In ba ka karamin misali, yanda direba bai da lasin zai ɗauki moto ya kama hanya, ya zo inda ya kamata ya wuce ka ko kuma ya tsaya yana tuƙin ganganci. Ina fata wannan tsoro na cewa to Buhari fa ya zo, kowa ya shiga taitayen shi, zai sa wasu abubuwa su canza.
Wanne ne kake ganin abubuwan da ya kamata ya fara tunkara daga cikin dukkan matsalolin da ke fuskantar Najeriya a ganinka?
To, abubuwa da yawa. Na farko shi ne tsaro. Ba shakka sha'anin tsaro ya tabarbace. Ga wa'yannan 'yan ta'adda suna ta mana abin da suka ga dama a ƙasa. Ina fata samun nasara da aka yi a halin yanzu ya zo ya dora a kan wannan nasara, mu kwato kanmu daga wannan ƙalubale da muke ciki. To, na biyu, bayan tsaro sai yanda za a yi a farfaɗo da arzikin ƙasa, a samu yanda mutane za su daina yawon banza, yanda za su samu aiki, yanda kowa zai tashi gari ba ya je neman abin da zai ci.
ya batun cin hanci da rashawa.
To, wannan babban magana ne, wato zancen cin hanci da matsala, yana da matsala a duniya gaba daya. Duniya nan na farko ai su suka kawo ta nan kasan, kuma har yanzu muna tare da su. Sabili da haka kowa a Najeriya yana da rawan da zai taka na ga ya taimaka wa'annan abubuwa a ran. In ma ba a kashe su gaba ɗaya ba, an rage su.
Wasu ke cewa saboda yadda harkar cin hanci da rashawa ta yi yawa a Najeriya, yana da wuya Buhari ya samu mutanen da irin wanda yake cewa shi yana so aiki da su, wanda ba su da kashi a gindinsu, kana ji zai samu?
To, ai, ko ina a duniya akwai masu gaskiya, akwai marasan gaskiya. Najeriya fa mu wurin miliyan 170 ne. A ce ba za a samu mutanen kirki ba, ai, ka san wannan ba gaskiya ba ne. In an duba ba shakka. Ai, misali, in ka je kawai a Najeriya, wallahi za ka tarar mutanen kirki na nan. Ko'ina mutanen kirki su yan tsararrun ne da suka yi da yake ayyukansu, shi ne ake gani ake cewa ana samun wannan matsala. Amma ai, Najeriya akwai masu daraja, akwai masu mutunci, akwai wanda suke rike amana.
Kana aiki da kungiyoyin kasashen duniya da yawa, su Majalisar Ɗinkin Duniya da kasashen Afirka da sauransu. Kafin yanzu na yi zaben nan a gama, ka san irin kallon da ake wa Najeriya. Amma kuma shi kansa Buhari akwai kafin a yi zaben nan kasashe irin su Amerika da suke shakku-shakku game da shi, suna ganin shi kamar ya cika son harkar addini ko yana da wasu ra'ayoyi masu tsauri. Ya kake ji zai aiki da duniya?
Ai, dole tunda mutanen Najeriya suka ce su shi suke so shi ne shugabansu. In suna so su yi hulɗa da Najeriya, ai, dole za su hulɗa da Janar Buhari. Kuma yanda ake kasan shanin siyasa, a zo a yi ma mutum ya rufe da abin da yake da gaskiya ba gaskiya ba ne. In mutane, misali yanzu nan kamar yadda muke magana da shi, in wani ya ji abin da nake cewa da game da Janar Buhari ko da gwamnatin Najeriya, abin da zai zauna a zuciyar shi kenan har abada. To, sabili da haka irin waɗannan abubuwa suna nan. Amma ina tabbata maka, kamar yadda na ce, wasu yarfen da aka yi ma shi Janar Buhari ba haka yake ba. Kuma su yanzu nan, su waɗannan ƙasashen waje tun da aka zaɓe shi da suka gan shi, sun san halin da yake ciki, kuma sun san halin yadda Najeriya take.
Kana da wata damuwa game da shekarunsa? Idan ya gama term ɗin na farko shekaru huɗu, zai yi shekaru 76. Kana da wata damuwa game da yawan shekarunsa?
To, shekaru ya danganta bisa ga yanda lafiyar mutum yake. Ni kuma a sani na Janar Buhari, a sani na yana da ƙoshin lafiya. Kuma sai mu ci mai gaba da addu'a, Allah ya ƙara mashi lafiya, sabili da wannan nauyi da Allah ya ɗora mashi, ya san yanda zai taimaka mashi ya sauke ta.
Mutanen Najeriya sun kallafa ran Buhari abubuwa da yawa. Fi sabili Allah zai iya aksarin abubuwan da yake ake so a yi ba, amma su mutanen kansu wace rawa za su taka su taimaka mashi nasara?
To, na farko, ko menene ya dogara ga shi Janar Buhari? In ya anshi mulki, ya fito ya gaya ma Najeriya cewa fa abubuwan da kuke sa rai zan iya yi, sai kun taimaka mini. Ya gaya ma duniya cewa fa waɗannan abubuwa ga halin da ake ciki. Na farko dai, Najeriya ina ne muke samun kuɗi? Daga mai ɗin nan darajanta ya faɗi. Sannan kuma ga yanzu na dubi hanya da kuka biyo daga Abuja zuwa nan Mina. In ka duba duka Najeriya ka hanyoyin mu suke. In ka duba makarantu, ka duba asibiti, ko yana tsammanin gobe da Buhari ya shiga komai zai warke? Ba haka ba ne. Ya kamata su ma jama'a din su san akwai iyakan abin da Janar Buhari zai iya yi. Sabili da haka, dole ne, ko da yake an ce ana neman ya wasu canje-canje, ya kamata mu ma mu yi kima, mu san cewa akwai wasu abubuwa wanda yanda muke zato za su yi ba za su yi ba, dole sai a hakuri, sai a tafi a hankali.
Tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar a hirarsu da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo na Washington na cewa karfe 3:25 na asuba. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum. Mai magana Ahmadi na mai fati kofar tasha Jega Kebistan Najeriya BOA Kubani fili domin in mara martani game da MPDP din da ke nuna bacin ransu game da tafiyar Muhammadu Buhari London. To meye ruwansu? Ai mu ne muke zaɓe Buhari, mu talaka mu munka zaɓe sa, kuma mun su yadda da tafiyar, ko ya faɗa mana ko bai da faɗa mana ba, mun san alheri ce tafiyar sa. Muna dai fatan Allah shi mai ce shi lafiya a rantsar da shi gwamnatin Najeriya ta zan hannunsa in ya so masu gudun su gudu. Ahmadi na mai fati ko fatasha daga Kebistan Najeriya. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da halin da 'yan Najeriya suke ciki na wahalar man fetur da ya addabi jihohin kasar gabaki daya. Wannan babban abin kunya ne ga gwamnati mai barin gado a ce kasar da ita ce ta bakwai ko ta shida a duniya a arzikin man fetur, amma ba ta iya tace mai a kasarta, sai dai ta je ta sota ta ce a kasashen waje. Wannan gwamnatin Najeriya mai barin gado ta bar abin kunya a ce kasashe waɗanda ba su da arzikin mamma suna da matatun man da za su tace, amma yau a Najeriya a ƙasa ta babu. Fatanmu shi ne a nan Ubangiji Allah wannan sabuwar gwamnati da za ta zo ta kawo mana ƙarshen wahala da kunci iri-iri da gwamnatin PDP ta jefa 'yan Najeriya a ciki.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Musa Mugar Daurari Jaddadu Gwaku Kudzawa. Ina so in bayyana ra'ayina ga shugabannin NPC na Najeriya su taimaki talakawa su suka mana mai a janye wannan yajin aiki da ake neman a yi. In ba haka ba ƙasar nan za ta iya cikin zaka mai wuya. Dan Allah da Annabi a yi kokari a janye daga Hamisu Mugar Daurari Jiyadda Dugoba Kudawa.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya buga waya ma Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi a jiya Litini don ya jinjina ma sojojin Iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da kuma jajircewarsu a yakin da suke yi da mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice. Ministan harkokin wajen Turkiya ya ce gwamnatinsa ta cima yarjejeniya da Amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen Siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayaƙan ƙungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a taƙaice. Dillalan man fetur a Najeriya sun ce sun cimma jituwa da gwamnati ta dawo da harkar raba man fetur wadda ta kawo ƙarshen durƙushewar sufurin jiragen sama da hada-hadar bankuna da kamfanonin wayar salula. 'Yan sanda da masu zanga-zangar kyamar gwamnati sun sake arangama jiya Litini a Burundi a daidai lokacin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga dukkanin ɓangarorin su koma teburin shawara.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da umarni, da injiniyanmu na yau Malam Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, sai kuma can da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.